Lalle marhaban masu sauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama a cikin shirin matasa a duniyar gizo tare da fatan ana cikin koshin lafiya.
A duniyar chatin yanzu tayar rasa ya sa zakatan wasu sun shagala ta wasa.
Madalla, idan ana biye da shirin a makon da ya gabata mun duba rawar da matasa ke takawa ga ci gaban rayuwar al'umma ko ma aka san hakan a fannoni da dama kama daga tsaro, shugabanci da dai sauransu ta hanyar amfani da yanar gizo. To a yau ma shirin zai dora daga inda aka tsaya inda shugaban manhaja ta EVGIS a yanar gizo kana ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya da ke rajin ganin an tafi tare wato We Together a kafafen yanar gizo. Ibrahim Hussein Abdul Karim ya dora da manufar tafiyar tasu musamman la'akari da cewa matasa da dama a Najeriya ba su cika tofa albarkacin bakinsu ba a harkokin da ya shafi siyasa.
To mu a nan ba zan ce a ƙungiyance ba ko a aikatance, kamar mu a nan mun ƙirƙiro kamar ishu na political awareness shi ne sanin ma me ya kamata a yi saboda ita shugabanci da kuma irin abin da ya faru na yan sastu muna gani abubuwa ne na rashin wayewa ta siyasa da kuma fahimtar ma me ya kamata mutum ya sa gaba don mu samu shugabanci mai kyau kamar na ƙasarmu Najeriya yanzu idan muka samu lalacewa sosai na tattalin arziki wanda kuma mun samu wannan lalura ne saboda irin tsari na shugabanci da muke da shi. Mafi yawancin yaran aka aje su wanda kake ganin su a social media din ba sa participating a harkokin siyasa, sun bar ma wa'anda su suke ake kiran su kauraye a unguwa wa'anda su ne suke fitowa ranar zabe wa'anda su ba su ma san me zaben ba sai dai a ba su indomie ko a ba su wani abu.
Idan mutum ya lura a cikin shafinanmu na kamar bloggers din Arewa a duk lokacin da kai magana akan abubuwan gwamnati ko ci gaba ko kai tura post na ana maganar daukar aiki ko wani abu za ka comment din ba su da yawa, matan da za su sa baki ba su da yawa, wanda za su yi bayani akai baya. Amma da za ka yi magana kan gulma ko wata tasa kota ko an harbi wani ko an yi wani abu da ya faci irin wannan za ka ga ya zama shi ne labari an ta kashewa. To shi yasa muke bayanin cewa lallai a fahimta cewa su wa'annan yaran ko wannan su yana da dalilin da yasa ya zo social media kuma dalilin da yasa data shi yasa akai. So amma ya kamata ya zama akwai system ko kuma akwai wani kamar dalili na gaske da mutanen da su suka waye da kuma irin media wurare kamar irin naku wanda za su wayar ma yaran da suka gane cewa lallai akwai abubuwa da yawa da za su koya akan wannan wuri kuma zai zama musu mai amfani kuma zai zama amfani ma kasar gaba daya. So muna da wata tafiya da muke kiran ta We Together, shine mu zo tare, shine a gudu tare, a tsira tare, kuma wanda muka dauki aikin muka kanshi a ƙarƙashin kofar su matasan muka nuna musu cewa lallai ya kamata su shirya su tara kansu su haɗu kamar su miliyan 20 tunda duka zaben ana cin shi mutum kamar miliyan 15 ne. To su tabbata cewa sun yi zabe kuma sun tabbata sun je sun yi rajista sun shiga cikin fasitukan da ya kamata ana yi da kuma duk wani abu da yake takawa. So idan ka tsaya social media kana ta zage-zage kana ta surutu kana ta tashi ba wani abu da zai canza, dole sai ka bar kuma social media din ka shiga ciki kun zama kungiyanci kun taka rawa kuma kun shiga cikin abin da ake yi. To wannan shiga din da za ku yi cikin wannan abin to shine alamar cewa kun kama layi na abin da ake son a canza. So wannan kamar mu da muke namu gefe kenan, amma akwai al'umma da NGOs da yawa wayanda kuma su ma sun dage suna ta kokarin su ga yadda za a sa yaran nan su zama makin aje social media don baje koli da iyayi da sauran abubuwa ya zama an samar da su akan wani tsari wanda za su iya taimakon kansu. Bayan haka kuma mukan fitar da kamar manhaji na yadda ake neman aiki da kuma yadda za a samu aiki da kuma yadda za ka koya abubuwan da za ka je lokacin da kake son ka je ka nemi aiki, irin shi ne a cikin script din da za ka samu idan ka je interview da sauransu. To su ma mun yi application da sauran abubuwa haka wanda muna ta kokarin mu tuttura musu kuma mu yi online koyarwa musu don su gane. Sannan kuma akwai online businesses kala-kala wanda za ka ga dukkan in an lura da su an ga suna da amfani za a tura musu wanda za a ce wani lokaci su biya wani lokaci kuma kyauta, ana koya musu yadda za su yi amfani da waɗannan wuraren sada zumunta don neman arziki ko kuma su yi business ko kuma su yi haɗa kansu su taimaki kansu da wani abu. Sannan kuma akwai irin abubuwa
abubuwa waɗanda gwamnati take badawa tallafi kala-kala irin su empower da sauransu wanda za ka ga da yawa mutanen mu ba sa participation saboda su ma ba su san abin da yake faruwa ba ciki to shi ma haka mukan tsara irin waɗannan shirye-shirye muna zuwa muna yi tare da su mafi yawanci yaran su kan suna da wannan handset din suna da abubuwan da suke yi amma babban abin da yake liking shine haɗa kwakwalwarsu haɗa wannan abubuwan na social media da kuma ita amfanin rayuwarsu da za su yi makansu a nan gaba to shine muke kokarin mu samu mu tuttura mu riga a samu change of orientation da kuma tunani da kuma tsari wanda suke da shi wanda ina ganin idan mun yi haka za mu taimaka wanda ma ba su samu suka yi karatu na boko ba ya kamata a ce akwai irin online classes haka da za a yi tallafa musu a taimaka musu don su iya dan abubuwan da suke na basic dan kalmomin turanci da kuma dan addition da plus da minus wanda za su yi amfani da computer din su don su samu su idan suna iya za su iya participate a cikin 21st century
to ko a shekarar 2019 an taba gabatar da wani kuduri da ya nemi soke fadin albarkacin baki ta kafafen sada zumunta sai dai ba a samu wani goyen baya ba mutum da Salim Sani Zakariya matashi ne nazarin kirkirar shafukan yanar gizo da manhajoji wato software developer da kuma website developer yace sai gwamnati ta dauki matakai don tsabtace kafafen na sadarwa a yanar gizo daga masu zamba cin hanci da kalaman batanci
wannan ne zai sa mu fahimci cewa dole ita gwamnati sai ta tashi kai tsaye abin da ya shafi harkar shafukan sada zumuntan nan dole aka sa dokoki a masu tsauri wanda za su hukunta duk wanda yake janyo amfani da shafukan sada zumunci ko wane ne shi duk share shi a Najeriya inda zai amfani da shafukan sada zumunta na kawo rikici da matsaloli a ƙasar nan dole a yi hukunci a mashi hukunci wanda ya dace wanda a yanzu haka babu wannan hukuncin da ake yi wannan yasa kowa zai iya faɗan abin da ya janyo wanda wani zai faɗi magana ɗaya sanadiya haka za a je a takakkashe mutane wanda kuma gwamnati da ƙarshe kawai ba wani mataki da za su ɗauka
tutu baki daya a daidai wannan gabar shirin zai da sa'aya a yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma ma'aikata da hukumar sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi wassalamu alaikum.